America, a Washington, D.C. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya jin mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahirun Meshanu. To kamar yadda kuka sani, a duk ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Amma a yau 21 na watan Janairu shekarar 2020 za mu karkata manufar shirin namu. Sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41, saboda haka yau filin namu ne.
Kwarai da gaske Amina, yau kan filin namu ne.
Lallai. Yau din nan mun tattaro wasu ra'ayoyin ku masu sauraron mu da dattawan Najeriya.
Sannan mun yi diddigi cikin bayanan tarihin yau da gobe domin tunasar da ku lokacin da shirin ke karkashin jagorancin Halima Jamrau da Jamila Fage.
Daga bisani kuma za mu sa muku zuma a baki domin ku ci gaba da kasancewa tare da mu, inda za ku ji sabbin shirye-shiryen da za mu kaddamar a yau.
Masu sauraro, ga waɗanda suka daɗe suna sauraron wannan shirin na yau da gobe. Za mu fara da jin muryar Halima Jamrau, wato tsohuwar ma'aikaciyarmu da kuma wacce ta fara jagorantar wannan shirin.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba 14 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Har wa yau kuna iya jin mu kai tsaye ta voahausa.com a internet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa, a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin tare da Halima Jamrau.
Madina, kice da shirin na nan yadda aka fara shi, ba wani canji. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku da Jamila da Halima suka taba karantowa, inda aka tambaye ku bambancin burin matasa maza da mata.
Haba, yau da gobe ai bukatun matasa maza da matasa mata duk ɗaya ne, domin bukatar matashin kirki ba ta wuce a samar masa da ingantaccen ilimi, samar masa da hanya mai dora rayuwarsa akan turba ta garba. Ai, waɗannan su ne manyan bukatun ɗan uwa matashi, kuma na tabbatar a wajen neman biyan waɗannan bukatun to ba maganar bambanci tsakanin maza da mata. Sako daga Abdul Malik Sa'idu mai biredi ta Sharbagu Gusau.
Yau da gobe ai duk ɗaya ne, domin kuwa burin matasa maza bai wuce su mallaki gida, mota da kyakkyawar mata ba. Haka zalika su ma matasa mata burin su bai wuce su auri wanda yake da gida da mota ba. Sako daga Shamsu Habibu Azare.
A gaskiya bukatun matasa maza da mata a zamanance bukatun su ɗaya ne, amma a addinance bukatun su daban-daban ne. Sako daga Muhammad Abdulhamid Das.
Salam yau da gobe. Dama ai Allah ya bambanta mu wajen bukatu, don kuwa darajar mata daban, haka ma na maza daban, don haka matasa maza sun fi bukatu. Sako daga Usman Fari Jebuwa Ward.
Yau da gobe bukatunsu sun bambanta, domin duk wani matashi namiji mai hankali burin shi baya wuce yadda zai rike kanshi ta hanyar aikin gwamnati ko sana'ar hannu. Amma matasa mata burin su baya wuce yadda za su yi su wuce kawayensu ta hanyar sa sutura mai kyau, rike babbar waya da kuma uwa uba da za su samu namijin aure mai abin hannu. Sako daga Mujahiddin Muhammad.
Ai da bukatar matasa maza da ta mata ɗaya ne, saboda in matsalar matasa maza ta gyaru, to ta mata ma za ta warke. Don haka in har ta maza ta yi kyau, to za mu aure su sosai kuma za su ji daɗi matuƙar gaske. Sako daga Bashir Nasiru.
A gaskiya matasa mata sun yi mu ƙirƙirar abubuwa da dama a rayuwa, don haka su kusan kullun dogon buri ne da su. Sako daga Adamu Aliyu Ungulde.
Sun sha bamban mana ƙwarai ma da gaske, domin galibin matasa maza bukatunsu bai wuce samun aikin yi ba. Su kuwa matasa mata bukatunsu bai wuce samun rayuwa mai daɗi ba, kamar a daina tsangwamar su a gidajen mazajensu da ma'aikata da dai sauransu. Sako daga Isa Isa Kwafsi a Sarara.
Akwai bambanci mai yawa a tsakaninsu. Maza sun yi mata bukatu, domin su maza su ke jagorantar al'amuran rayuwa a hannuni da yawa. Wani lokaci ma bukatun mata matasa a wuyan maza matasa suke. Sako daga Attahir Hashimu.
Idan ana maganar kyautata rayuwa, bukatun matasa maza sun fi na matasa mata yawa. Shi namiji mai nemowa ne ya kawo wa mace, kaga kuwa dole bukatunsa za su fi na mace yawa. Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina.
Ina ko alama ba ɗaya ne ba, saboda mata sun yi kowa bukata a rayuwa ta duniya, tun daga son miji mai kuɗi, son girma a tsararsu mata da dai sauransu. Sako daga Abdulaziz Akarami.
Salam filin yau da gobe. Ai, idan ana maganar bukata, kowa da yadda tasu take da muhimmanci. Kamar maza dole tasu tafi kyautatuwa, don kuwa idan tafiya ta yi tafiya, kowa ƙarƙashinsa yake dawowa. Da fatan Allah ya kyautata mana rayuwarmu baki ɗaya. Amin. Sako daga Gambo Barau Fataskum.
Ai, ba yadda za a yi bukatun matasa maza ya zama ɗaya da na takwarorinsu mata. Don ko a gida za ka ga mahi yawan bukatocin matasa mata suna rataye a kan takwarorinsu maza. A makaranta ma haka, kai a duk hannunin rayuwa, sai ƙalilan da ba a rasa ba. Sako daga Muntaka Liman Tureta.
To jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe, yayin da muke murnar cika shekaru 41.
Amurka, muna murnar cika shekara 41, inda fara shirye-shiryenmu na sashen Hausa. Kuma ga mu da sabon shugaba Aliyu Mustapha Tunzaki.
Yanzu kuma sai sakonnin dattawan Najeriya kan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu yi wa shugaba mai ci Muhammadu Buhari kara, mu fara da shi.
A al'ummar da yake Amurka, kullum da safe daga 6:00 zuwa 6:30 ina sauraron ku da yake. In dai ba akwai da zuwa, kullum da Allah har yanzu sau da ka dishe da kuke yi na shi. Na gani har yanzu kana shi. A bude ina sauraron ku saboda a gaskiya adalcin da kuke yi shi yasa ne da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwata kullum da Allah. Dalili shi ne kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban a kan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin ruwa, kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban kuma sanin arzikin ƙasa. To wannan shi ne adalci. Idan mutum yana da wani ra'ayi, menene ƙarfin ra'ayinka? Haka nan kurun ka tashi ka buga kallon ka koma gefe, ko kai kai ne kai ka san komi ko ba akwai dalili? Kuma menene aƙidarka akan ƙasarka, akan siyasa? To shi yasa nake sauraron ku, kuma ga wanda zan ɓata lokacina, saboda wannan adalci da kuke, shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakka ku.
To shi kuwa tsohon shugaban Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya kara da cewa
Alhamdulillahi shekara 41 din ne kun dade kuma ayyuka da yawa jama'a kasa inda duk ake Hausa a Afirka a Najeriya kadai ba ina jin kowa na sauraron ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri Allah Ubangiji ya sa ku ci gaba da fadakar da jama'a duniyan nan baki daya Allah ya kuma albarka kuma kokari wurin ilmantar da mutane da fadakar da kawunan mutane ga ake abu tafiye-tafiye na ayyuka yadda abubuwa ke tafiya ga duniya in kun ci gaba da haka alhamdulillah za su taimaki jama'a kwarai da gaske akwai program din kuma sun shi bayan an gana labarin duniya hakan nan da sauransu tsakamewa ina sha'awar wannan program din kwarai da gaske kuma tana ilmantar da mutane kana kuma samun opinion na mutane shi ne kyan abin nan ina musamman ga 'yan Najeriya ya shiga sabuwar shekara ba ina muku fatan alheri na wannan sabuwar shekarar a yi kokari tun da voice of America ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku faɗakar da ƙasa ku faɗakar da gwamnati ga abubuwa tun da ta ba ku dama kuna iya faɗan duk abin da ya kamata wanda kuke zaton in an yi haka zai taimaki ƙasar ne ko zai taimaki al'umman ƙasar ne sau damar da ita voice of America ta ba al'umma ina fatan za su yi amfani da wannan dama.
To ina kika baro ministan yaɗa labarai a Nijar kuma fa?
Mabucin ga murar Amerika ta fara Hausa daɗi muka ji sosai. Saboda tun da lokacin nan muna yara muna samun muna sana'anta sosai saboda daga lokacin nan muna sana'anta da Turanci da su Gifoli da sauran mutanen duka sai ga ta Allah ya sa ta fara Hausa. Ka ko san da duka ana samun radio wanda kai harshen kwana kaga shi ka shi daɗi. Kuma ba ma mun talaka duka ga dai na jin daɗi saboda daga lokacin nan radio bi ko kuna kai da Hausa sai ka ga na talaka so zo ga lokacin kai an dauko yasa radio sai bisa wani tano a kewa shi ana sauraron labaru. Kina wannan dali da muka ja kuma na fatan Allah ya sa ya dade ana yi wannan abubuwan da ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin gwamnatin Amurka ta duk abin da ya kamata a yi don saboda al'umma masu jihar Hausa da wani ba su jihar Hausa don ya ba Hausa ba su sauri ta saboda tabbataccen da ta kai na muhimman labaru faɗin gaske ta kai na muhimman labaru kuma da abubuwan da ta kaka so saboda ba ka wadi labarin da aka bi duniya na kwaɗi abin da talaka ka so an yi gani da an yi zakara mushi aiki in ne na rani shi kai in manomi ne in yake yi ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a ta yi tunda ka san su Hausawa in ka ga yana da abin da kuɗi ko abin da ƙarfi su wannan kina za ka ba su bayani duk da za su buga su abin da ke ciki to sai da amfani shi da mai sauraron ta mu da kan da mai kwanta ga yau mu an da dan mu saurari wannan abu kenan muna fatan Allah ya karfafa wannan dankon gwiwa daga murar Amurka na ta bada bayani ko ta wallafa bayani na gaske ba na kage ba sannan kuma yanzu an kawo yan sa ta ana da tana cikin radio da foto tana cikin kuma tana taimaka mana duk mai da yana mukana nan ko ina cikin Nijar ana sauran ko ina kuma cikin duniya ana sauran ta in ka bi musu kuma yana gizo ka samu da sauran ne za ka yi ta gwada kasar Turai ko ina ta duniya na yi son doko kwamfuta ta in buga zuwa Hausa in samu labarin kuma na jiya ko ne ko na kai tsaye Aliyu Mustafa Sokoto shi ne wasu na warke da lokacin da ina tunani da aka fara sauran mun fara yin su ni da Alhaji Jilli Jilli ba cikin masu adawa ga lokacin mun muna cikin masu iko mun muna cikin farko na yin jadawalin karon nan mu hawara ta kowa shi wani ra'ayi ne to da ganin kami wannan in ka fadi wani ga fadi wani ga dole ganin wanda Allah ya sai harshe mai kyau ko zai tabara ga ko iya magana to kai zai samu ruwan shayi amma da lokacin da kuma ana gane malaka kuwa da kuwa ina ganin wannan abubuwa babban muhimmanci abubuwa ne kuma lokacin zuwa da mutane wani turowa da mazan da don duk abin da ya kamata kar a turo da yau a turo da da ka yi wani bayan ka ce wanda zai turo da rabin daɗin barbata haka nan don saboda wannan kuka ga ana wallafa cikin mai nan da an kai Hausa ne ko Sardauna ko kuma ta kafa bare ko sauransu ko su zuwa nan ko su da kai nuna ne da sosai kuma wannan abin da kuka yi kuma shi da wani gwani sannan kuma ana kan al'adu da gare mu dan muna da al'adu ba tun ni wannan ba ta yada ba su ne ba shi gaban kasar da yanzu da ko cewa abin da ake yi sa su cire a lokacin al'adun mu da kwarai wannan da alheri wannan fa sai ta wannan rabin kuma shi tun da duka abin da ke wata kuma duk fanni da na duniya akwai wasu goje-goje da tsalle-tsalle muna jin labaruka da yawa ka ga yau wannan babuwa ne wanda da dadi sannan kuma ga mutum siyasa ita mutum siyasa abin da ya kamata yanzu ku sa kari a dubo waɗannan masu tada hankalin mutane ku taku su tun da ina ga nau'in kokon gwamnatocin ku da ana gugu da sosan da dagai a gaban nan mutane a ce kai ku aje da mugogi ku aje mukamman da Allah da Annabi ku zo ku ba kanku lafiya a zamana da duk kasa sai Amerika na haranshi na gobe ba'a gashi-gashi ta kuma kuma kasa sai na Afirka waɗanda su yadda ba su yi tattalin arziki sun da kansu ana nuna suna da yunwa suna da mazauni tattalin su na yaƙi na su na bindiga ana gashi dauwa to ina ganin mai kamata ku mayar da ƙarfinku don saboda zan ma saurare ku kuma waɗanda can magana tunan su ma yau ɗan ta'addada ɗan tawa suna saurare mu suna saurare mu suna saurare mu sosai to tun suna saurare ku zan ba da ba'azi bisa ga hakanan saboda mutane su gane cewa radio ita ka saurare don yi gaban gani zan kara da nan radio ita ba ta ƙarya saboda radio shi ne ta nazo ga radio mai shini to mai shini shi ta shirye kai ne kuma kuna da masu rawa to kowa cikin duniyar nan to a zo su zo su gani su ba da wasu wannan labari amma don Allah ka ga ba radio ta wade shi ba ko ta nuna to kai Allah sai ka duba inda yana nan nan na zamani to kana gama ko kai cikin ko dagiya ko dashi haka ne
madalla bari mu je ga ministan matasa da wasanni wanda ya zama na tsohon shugaban sashen Hausa wato Sunday Dare wanda ya kawo mana ziyara baya-bayan nan kuma shi ma ya bayyana mana fatan sa gare mu
ina murna tare da sashen ɗan sani na Amurka a lokacin da muke yanzu a farko ina murna amma da dalili na ne shugabancin sashen ɗan sani na Amurka shekarun goma ta wuce amma da dalili yanzu ni ne ministan wasanni da matasa a ƙasar Najeriya na ji daɗi da cin gaban sashen ɗan sani na Amurka suna aiki da gaggawa suna kokanta suna bada sanarwa da ya kamata dalla-dalla kuma na ina godiya matakan godiya ga Voice of America mara gaban mara kenan mara Amurka a dandamalin
yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro
to alal hakika ma sashen Hausa na muryar Amurka ta yi matukar taka rawan gani a duniyan Hausawa baki daya a koina Bahaushe yake a farin sararin subhana din nan musamman ma abin da ya shafe mu a nan jiha Taraba inda na fi wayo shine wani su shekaru baya bazan iya tuna shekaran ba na shugaban kungiyar yan jaridu marubuta labarun wasanni wato Swan Aliyu Mustafa Sokoto da hali yanzu shine shugaban sashen Hausa ya kira ni yayi hira da ni yana mai gabatar da shirin labarin wasanni dangane da katafaren filin wasanni na Jolin Yamin Stadium wanda ya hali yanzu muke da shi wanda yana ɗaya daga cikin manyan stadium da muke da su a arewacin Najeriya to lokacin an fara aiki sai aka yi watsi da aikin ba a yin aikin kuma duk shekara za a yi budget akan aikin kuma a cinye kuɗin ba za ka ga wani abu ya faru ba ya kira ni yayi doguwar hira da ni na nuna bacin ran al'umman jihar Taraba musamman ma masu sha'awan kallon ko kuma masu sha'awan harkan wasanni mako hudu yayi yana sa hirar nan yana gama sa hirar nan aka tada aiki wuta-wuta a hali yanzu gashi nan muna da bab filin wasanni wato wadda ake kira Jolin Yamin Stadium a nan jihar Lingo to kaga banda wannan kuma irin filaye a bari ya huce ba na bari wato ni ya huce a guri na saboda zan yi ta dariya tun zamanin su Halima Jimarau tun ma lokacin wadda ya fara shirin to kaga muryar Amurka ta taka muhimmiyar rawan gani a nan Najeriya ga tsaka mai wuya filin tsaka mai wuya ba mu bari ya wuce mu muryar Amurka ya wayar wa jama'a da kawunan su a arewacin Najeriya a jamhuriyar Niger a Kamaru Chadi Ghana da dai kasashen duniya baki da
sunana Alhaji Badar Mai Gonjo da kungiyar zabi sanka da taimako jiwa ta kasar Resin Jihar Adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen Hausa na muryar Amurka da ya cika shekaru 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan wato shekaru 41 da suka cika na watsa shirye-shiryen su. Gaskiya ba karamin alheri bane ga dukkan mai saurara wannan tasha ta muryar Amurka, musamman sashen Hausa. Sannan na biyu, akwai wani shiri, wani tsohon shirin da suka yi Allah ji karai, wato Ibrahim Mai Wada na malin fashi, wato shirin sa na rai dangin goro. Wannan program din gaskiya ba zan iya taba manta da shi ba, domin shiri ne wanda yake fadakarwa, yake tunatarwa, yake kuma nishadantarwa. Sai kuma abin da ya faru a zamanin rigigimin Boko Haram da ya tsanani, a lokacin da kai ma tsohon gwamnatin jihar Adamawa Adamira Murtala Hamman Yaron Yako a take lokacin da ya je yankin wato Mincika Madagali, an wannan dan tsakankanu akai attacking nashi. Sannan sai na biyu ko kuma na uku zance game da shirye-shiryen da sabbin shirye-shiryen da wannan tasha za ta bullo da shi na muryar sashen Hausa na muryar Amurka, wanda za ta bullo da shi, za a saki sabbin shirye-shirye. Muna fata don Allah wannan shirye-shiryen da za a yi kokari a ƙara shiga karkaru, a ji wato damuwoyin al'umma. Domin gaskiya dai wancin shirye-shiryen da ake sai ga duka ya ta'allaka, yawanci shirin sai ga an karkare shi a babban birane. Ya kamata shiga ƙauyuka inda za a je a zakulo, a ji damuwoyin mutanen wayannan ƙauyuka, saboda a ƙara azama, saboda a ƙara sanar da gwamnati ga halin da wannan yanki suke ciki. Yana da kyau wannan a shigar da shi cikin wannan shirye-shiryen naku.
Sunana Baba Yali Kawu, shugaban kungiyar Media Observers, kungiyar da take kula da ayyukan kafafen yada labaru. Muna murna da cikan shekara 41 shiri da yafi burge ni a sashin Hausa suna nan da yawa, don shirin su duka babu na yarwa. Amma kadan daga ciki shine lafiya uwar jiki, wanda Dr. Muhammad Ladan yake amsa tambaya. Sai ka ga masu sauraro, mu masu sauraro muna turawa a rubuce da wataran kuma da kuma ta waya mukan tura. Sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan Amerika, sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya bada sakonsa. Kaga wannan ba kowace kafa take ba, gaskiya wannan abun a yaba mata ne. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da kuma da ake ran Asabar din nan, ranan Asabar da safe wanda ake a bari ya huce, wannan shirin shi ma yana burge mu sosai, mu masu sauraro. Sannan na karu da su da muryan Amurka da wajen bada rahoto akan lokacin rikicin Boko Haram, tun da mu muna nan gefen arewa maso gabas ne. Kaga mun karu sosai wallahi akan report da suke turawa akan maganan Boko Haram. Sai mun tsorata za mu bar gidaje mu, sai kuma gaya mana ga gaskiyan magana. To sabbi shirye-shirye da suke faman yi, kuma muna musu fatan alkhairi. Musamman ma muna so a karawa tsaka mai wuya kamar yadda da ake a sati so biyu. Sannan kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku, wanda mai gabatar da shirin a yanzu kan ya bar tsarin da ya kamata shi yake amsa tambaya. Mu kuma mun fi son a kawo wanda abun ya shafa ya amsa tambaya, ko wani ya amsa tambaya a kan amadadinsa. Sannan su kara ba mu masu sauraro irin lokacin da za mu kara ci gaba da tofa albarkacin bakinmu.
Yau bikin ne shekaru 41 da ka kuma ci tushen. Come on.
Aisha Afafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. To yanzu ga wannan sanarwar.
Masu saurare, albishirinku.
Allah ya dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryen mu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full.
Da dan gari.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
shi. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu.
Matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa, ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini.
Kasuwa akai miki nune. Kasuwa
akai miki nune.
Gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki.
Da nawa kika siya gaskiya?
Na ce 2000.
Ah, ya wuce gaskiya.
Ya wuce.
Kara mun sai da miki. Gaskiya da 500 muke sai. Ah, na sani. Ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba? Ki dai bashi da 400.
Kasuwa a kasar
wani kaya sai amale. Labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Masu sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau, sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa, za ku iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata kan shafin mu na voahausa.com. A madadin abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa wato
Amina Bahari Auna
da kuma wanda ya taya mu bayar da umarni Mr. Daniel Brown, ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance.